Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a hanyar sadarwar internet a kodayaushe lokaci ake bukata a viohausa.com ko sashenhausa.com. Masallu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 12 ga watan Oktoba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alher Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta tsayar a matsayin ranar gani ta duniya. Haka kuma muna da rahoto akan shirin daukar matakin da gwamnatin Najeriya ke niyyar yi na hana likitocin da ke aiki a asibitocin gwamnati yin aiki a asibitoci masu zaman kansu. Ta dalilin haka ne za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan ko wannan matakin da gwamnatin Najeriya ke niyyar dauka ya dace. Akwai mu kuma da labaran wasanni. Kada a manta, lambar da za a kira ita ce 202-205-2655, sai a ƙara alamar tarawa wato plus. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran. Amurka ta ce za ta janye daga kungiyar UNESCO, tana kuma zargin kungiyar da nunawa Isra'ila wariya. Kakakin ma'aikata harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗa wata sanarwa cewa an ɗauki yanke wannan shawarar da muhimmanci kuma manuniya ce kan irin yadda Amurka take bayyana damuwa da rauni da ke akwai a UNESCO da kuma buƙatar yin muhimman garan bawul da daina nunawa Isra'ila wariya. Janyewa ta Amurka za ta fara aiki ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2018. 'Yan sa'o'i bayan sanarwar, Isra'ila ma ta sanar da cewa ita ma za ta fice daga kungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
Rundunar sojin ƙasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta kwato ba Amurka Caitlin Coleman da mijinta ɗan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da 'ya'yansu guda uku a wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalan sun ɓace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012. Ƙungiyar Taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su. Ƙungiyar ta kuma fitar da fayafayen bidiyo biyu da suka nuna lokacin da suke tsare da su. Ƙungiyar mayakan ta buƙaci a saki mambobinta da aka kama kafin ta yi musayar su da Boyle da matarsa. Ta haifi 'ya'yan ne a lokacin da suke tsare. Sanarwar rundunar sojin ƙasar Pakistan ta ce an gudanar da aikin ceton cikin nasara a yankin ƙabilu na Kurram kusa da kan iyaka da Afghanistan jiya Laraba, tare da taimakon bayanan binciken asiri na ƙasar Amurka. Sanarwar ta ƙara da cewa cibiyoyin leƙen asirin Amurka sun sa ido kan inda suke suka kuma shaidawa Pakistan ranar 11 ga watan Oktoba ta shekarar 2017 ta cibiyar kan iyakar Kurram. Mutanen da aka yi garkuwa da su suna cikin ƙoshin lafiya, an kuma mayar da su ƙasarsu ta asali. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ya yaba da sakin iyalin daga hannun ƙungiyar 'yan ta'adda ta Haqqani da ke da alaƙa da Taliban. Ya kuma bayyana lamarin a matsayin ci gaba a dangantakar Amurka da ƙasar Pakistan.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta ce ta cimma yarjejeniya da abokiyar hamayyar ta Fatah dangane da sasantawa a fannin harkokin siyasa. Shugaban ƙungiyar Fatah Ismail Haniyeh ya fitar da sanarwa yau Alhamis da ke cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya bayan tattaunawa ta kwanaki biyu a Alƙahira ƙarƙashin abin da ya kira ɗaukar nauyin ƙasar Misira. Haniyeh ya ce za a sanar da abin da yarjejeniya ta ƙunsa nan gaba a babban birnin ƙasar ta Misira. Kakakin ƙungiyar Fatah ya tabbatar da sanarwar a wata hira da kamfanin dillacin labaran ƙasar Faransa. Rahotanni na nuni da cewa yarjejeniyar ta ƙunshi shirin miƙa kula da shige da fice kan iyakar Rafah a Gaza ga gwamnatin haɗin gwiwa. Ta kuma ƙunshi tura jami'an 'yan sanda 3,000 a Gaza. Ɓangarorin biyu sun amince da kafa gwamnatin haɗin kai ne a shekara ta 2014, amma Hamas ta ci gaba da iko da Gaza daga inda kuma take gudanar da ayyukanta.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben ƙasar Congo ta ce ba za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da aka daɗe ana jan ƙafa a kai a ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ba sai a shekara ta 2019. hukumar ta bayyana yau Laraba cewa har yanzu tana kan rajistar masu zabe a yankin kasar da ake fama da tashin hankali kuma za ta buƙaci ƙarin kwanaki 504 kafin ta kammala shirye zaben. Ana fargaban cewa sanarwar za ta ƙara ƙarfafa hamayya tsakanin shugaban kasar Joseph Kabila wanda kane kane bisa kadagar mulki bayan cikar wa'adin mulkinsa a watan Disamba shekarar da ta gabata da ƙungiyoyin hamayyar kasar ta Congo. Kin sauka daga kadagar mulkin da Kabila yayi ya haifar da tashin hankali da waɗansu lokuta aka samu rasa rayuka a Kinshasa babban birnin kasar. A halin da ake ciki kuma hukumar zaben kasar Kenya ta ce za a ba dukkan ƴan takarar shugaban kasar guda 8 damar tsayawa takara a zaben da za a saki gudanarwa bayan soki zaben da aka gudanar a watan Agusta. Labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka ji daga farko, gwamnatin Najeriya na shirin ɗaukar matakin hana likitocin da ke aiki a asibitocinta yin aiki da asibitoci masu zaman kansu, sai dai lamarin ya samu rarrabuwar kawuna. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Galibi dai an sami rarrabuwar ra'ayoyi kan wannan mataki na gwamnatin tarayya inda take son hana likitocin da ke mata aiki yin aiki a asibitoci masu zaman kansu. Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne.
Aikin na likitoci suna ƙarƙashin civil service ko a federation ko a jiha, sai a duba a cikin civil service kuma wani aiki suka ba ma'aikacin gwamnati izini ya je yi wata sana'a banda noma. Jami'in gwamnati daga dama yana iya halar noma a matsayin sana'a sana'a na to banda wannan babu doka na civil service wadda ya nuna za ka je kana sana'a kana aikin ka na gwamnati kuma kana aikin ka na kanka ka hada gabaki da lokaci daya. Wannan gwamnati na da yanci a hana su.
A Najeriya dai galibin asibitocin gwamnati ba su cika biyan bukatun lafiya na 'yan kasar ba, domin hatta shugaba Muhammadu Buhari da kansa sai da ya ta kai komo tsakanin Abuja da birnin London wajen neman magani. A cewar Dr. Kabiru Dullahi Lawanti, in za a irin wannan doka to ta shafi kan mai uwa da wabi.
Ma indai har za a sa irin wannan dokan to ya kamata a ce ya shafi duk ma'aikatan lafiya ne, ba wai kawai a ce likitoci ba. Shi likita kawai bangare ɗaya ne daga cikin bangarori na ainihin ma'aikatan asibiti. In ka ce likita kar ya yi aiki a asibitoci masu zaman kansu, waɗannan asibitoci masu zaman kansu su ne waɗanda kuma mafi yawan al'umma suka dogara a kansu. In mutum bai je waɗannan ba sai dai ya bar ƙasan ya tafi wata ƙasa don neman magani. Mun ga jami'an gwamnati ma suna tafiya neman magani a ƙasashen waje. Ina ga talaka wanda bai da wani zaɓi banda waɗannan irin asibitocin. Saboda haka in za a haramta ya kamata a ce an haramta gaba ɗaya ne.
Mala, in ka ce an haramta gaba ɗaya me kake nufi?
Abin da nake nufi kowane ma'aikacin lafiya in dai yana asibitin gwamnati ne a haramta masa aiki a asibiti mai zaman kansa, ya dawo su mai da hankali wajen aiki a asibitocin da aka dauke su aiki kuma ake biyan sa. Na ita bangaren gwamnati kuma ta tabbatar ta wadatar da wayannan asibitocin da ainihin kayan aiki.
Barista Yakubu Sale Bawa yayi tilawar salsalar irin wannan al'amari.
Ainihin matsalar da aka fara akan an fara da lauyoyi ne, idan kana nakara da za kuma kaje kana aiki a waje ba, amma lokacin General Grand Babangida sai lauyoyi suka je court suka kwaci NTC cewa idan kana lecturer za ka iya zama kuma kaje court ka shiga kuma kai naka private practice. Amma yanzu gwamnati ina ganin ta ga cewa ana samun matsala. Lallai ni a nawa ra'ayin a ce a hana su ba, amma ya kamata a duba a gindaya masu wasu sharuɗa. Ka ga likita yana aikin gwamnati, ka ga mara lafiya an ɗauke shi daga wajen gwamnati da yake kuma ya je asibitinsa, asibitin shi zai biya tafi kuɗi kuma ya masa aiki. To wani abubuwan suna faruwa, amma a hana ai ministan shari'a ma a jiyan yake sun sa kwamiti da zai duba. To za mu ga menene kwamitin za su duba kuma meye za su so da shi da zai zama da taimako.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yau da na ce ta musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar gani ta duniya, ta dalilin haka ne wakilinmu dake Ibadan ya samu zantawa da wasu masu larurar gani.
Ranar 12 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe don makafta da masu fama da lalurar makafta. Akan haka ni tattauna da wani makahu.
Muhammadu Bello. Ni makahu ne ba.
To wannan lalura yaya ta same ka?
Wannan lalura shekara 2006 ina Lagos lokacin ina wurin zamne
can a Lagos ko?
Can a Lagos. Sabayaba. To ina kasuwanci ina tirida. Sabin sai dan sawa min.
To wancan lokacin da kake Lagos can yaba kana makahu ne ko ko?
Ido na biyu. Ina kasuwanci, ina sayar da sigari haka da madara haka da sauran abubuwan da suna ke sayarwa.
To yaya abin ya fara gare ka?
To da farkon idan ya suma min ina jin ciwon kai, bayan ciwon kai din nan kuma in ji kasala haka. Ina jin jiwon lokaci, haka ne abin ya suma min lokacin.
To lokacin idanunka sun fara ciwo?
Ba su ciwo ba, suna min kaikai ne wani lokaci.
To ka je wurin likita?
Na je General Hospital. Asiti Mutla na wajen Saboyaba
na Lagos
na jin Saboyaba Oibo din Lagos ba na naje.
To kaga likita da kaje?
Naje likita sai auna ni sun ka rubuta min wani magani suka ce to mu rika sayan wannan magani da safe da madace nikan rika digawa idanun na haka ya ga min a lokacin.
Amma da kan rika diga ma wannan maganin duk dai baka ji dama ba kenan.
To ina digawa dai sanin gare ko wani lokaci kuma duhun da yana karuwa sai kuma ni bar wannan wuri naje gida din nan kabi ne kuma area Fadama Maurida. To sai kuma ni tashi naje Faraku nan babban asibiti din nan na idanu Bako din nan naje wurin muka mako daya wurin muka ga likita ya auna abinda shi kai sai ce to yanzu abin nan ko da ya aikin ai nan da gaba abin fa ba zan gani ba sai dai a hankula kawai ba za su kaɗi kuɗin nawa ba. Sai kuma ni bar wurin kuma ni sake dawo a gida ni zo asibitin birnin Kebbi Fatilami mun kai shekara ɗaya muna zuwa. Sai kuma lokacin sun kaɗa min gaskiya sun ka ce min to kai haga laluran ganaka turawa masu aikin jijiyan nan ba su birnin Kebbi yanzu kawai sai dai ka hankula. Sai na fara rikatawa nan Ibadan din nan.
A wace shekara ce idanun ka bar gani gaba ɗaya?
Lokacin na bar gani gaba ɗaya da takwadin sai na sai nauyi kwarai
sai zan ba ganin komai.
To sai zan ban gani abin ban ganin komai ga lokacin dubi ta kudin nan.
Waɗanne irin matsaloli kake fuskanta yanzu game da rashin waɗannan idanu?
To matsaloli kan akwai matsaloli don duk wanda komi sa'an taimaka ma kai da kai ke komi da kanka yanzu kasance laluran dai sai kaga ɗan wani riza kana sai ta da yaro ai haka akwai matsaloli ko?
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal kafin buɗe layukan wayar mu a shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Damaturu. Wa ke magana daga Damaturu?
Abakar Bulle.
To Haji Abubakar muna jin ka.
Yawa. Akan me ne ake magana ne?
Ai baka saurara ba akan yunkurin gwamnatin Najeriya na dakatar da likitocin da ke aiki a asibitocin ta su daina aiki a asibitoci masu zaman kansu.
Eh gaskiya yana da kyau sosai. Haka saboda zaka je ka samu mutum yana a asibiti ana ta jigila. Ba wani likitoci shi ne da yana da kyau da a samu da alakatar da su din yana da kyau.
To madalla mun gode. Bari magana daga Kwara. Wa ke magana daga Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Alhaji Garba Dina Sokoton Najeriya.
To Alhaji Garba muna jinka.
Eh sai dangane da wannan gaskiya mataki da aka dauka, to mataki na wanda yayi daidai. Dai idan muka duba gaskiya ya kamata a ƙara inganta musamman ma aikin likitoci ba tare da masu zaman kansu ba, dan irin wannan abubuwa suke sa ana samun matsaloli kware da gaske ga abin da shi kiwon lafiya. Dan muna kira ga ita kanta gwamnatin tarayya ta ƙara jajircewa na ganin cewa ana samun ingantaccen likitoci da ƙwararri masu yin aiki tsakanin da Allah.
To madalla mun gode, bari mu gare zaya Kebbi. Wayi daga Kebbi?
Na Nasiru Mamman daga nan jihar Kebbi, Zuru local government Kotu area.
To muna sauraron kamar Nasiru.
Eh to gudunmuwa ta anan tsakani da Allah, bai kamata a ce wai muna da likitoci a Najeriya ba, amma wai babu aiki kayan aiki. Sai ga likita ya je waje yana aiki, amma wai nan gida a ce babu kayan aiki. Kaga wannan mu shawarar da zamu ce illa dai gwamnati ta duba musu gaiwa a ce ɗan Najeriya sai ya je wata ƙasa ya yi aiki kwalkwalwa ko aikin wani abu. Zan baka misali nan, akwai wani nan Udut, nan Sokoto Udut. Hello?
Ina jinka, muna jinka.
Eh, nan Sokoto Udut ya kai ɗan shi a duba, aka ce mai likitan bayanan yana waje ya je aiki sai ya dawo. Sai da ya jira ya dawo, sannan aka yi mai wannan aiki. Sai na wani haka. Mu yanzu abin da muke a gwamnati shine ya kamata a ce ta duba, ta taimaka ma likitocinmu da su dinga kula da mutane yadda ya kamata. Da ƙarshe na muku fata alheri.
To madalla, bari mu gare za Kaduna.
To barka da lasari Alhaji, ya aiki?
Alhamdulillah. Me ya sunan mai magana?
To sunana Murtala, ina kiran ku da garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, muna sauraron ka.
To da shawaran da zan ba gwamnati ta fara gyara asibitoci, ta gina sababbin asibitoci, ta kawo kayan aiki, a tabbatar asibitin nan komai ya yi daidai. Yanzu za ka ga ba mu jin daɗi irin su Abubakar Ladan da kuke Dr. Ladan da kuke fiye da shi, kamar gobe ma za ku yi da safe. Akwai manyan daktoci a ƙasashen duniya 'yan Najeriya ne, amma an ka tambaye su ya ba za ku dawo gida ba, ko da sun dawo da ƙwarewar su kila ba kayan aiki a asibitin nan. Amma da gwamnati ta inganta asibitoci sai a ce to sai su tsaya. Yanzu ko sun tsaya kila ba kayan aiki a zasu yi da shi ta bacci, ko kuma suna ji suna gani mara lafiya ya hallaka kenan. To ni abin da ra'ayina kenan, fara gyara asibitoci da kayan aiki sai a kafa wannan tsari da zai fi daɗi, da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla mun gode, bari mu gaza jihar Legas. Wai daga Legas?
Salamu.
Wa alaikum salam. Mai magana daga Legas, ya sunan mai magana?
Na Sisi Naziru Kano, ina kiranku daga Legas.
To muna sauraron ka.
To ni ra'ayina kan wannan lamarin, abin da nake so gwamnati da za ta yi, ya kamata ake ta fara inganta asibitocin tukunna. Ta inganta asibitocin, to daga baya kuma sai a kafa irin wannan dokar, wanda idan sun da an riga an inganta, kaga kowa ya riga ya sani akwai kayan aiki, sannan kuma ita kuma gwamnati tana biyan haƙƙoƙinsu. Akai shi ne kawai abin da gwamnati ya kamata ta yi a kai.
To ma da lamun gode, sai mu garzaya kuma zuwa Kaduna. Waye ke magana da Kaduna?
To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, muna jinka.
Wato ni a tunanina ko a ra'ayina, dama yana cikin tsarin kundin aikin gwamnati cewa duk wanda aka ɗauke shi aiki to fa ba zai wani aiki ba, in dai ba wai noma ba ne zai yi, ne ya ciyar da kanshi da kuma iyalin shi. To amma mun tsinci kanmu a wata ƙasa, za ga likitocin albashin da ake ba su bai ma isa, kuma kamar yadda ƴan uwa suka yi magana, ba kayan aiki da sauran irin waɗannan abubuwan, da kuma kayan more rayuwar su kansu likitocin. To tun farko gwamnati kafin ta kai kasance ta inganta albashin likita da gurin kwanan shi da na iyalan shi da komai da komai kasance an ɗauke mishi, kuma a zuba magunguna da kayan aiki. To in akai haka ba a laifi ba. Na gode.
To madalla mun gode ƙwarai Ibrahim Alaramma. Bari mu gare da Azare. Wa ke magana daga Azare?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Kwamar Sa'idu da kuwa daga Azare a jihar Bauchi Najeriya.
To Kwamar Sa'idu, muna sauraron ka.
Yawwa, jawabina na farko, wato yawanci mu Najeriya akwai ɗan matsaloli a tattare da mu kanmu kafin ma gwamnatin. Yawanci wasu asibitocin za ga suna da ƙwararrun kayayyakin aikin, amma sau tari sai ka ga gwamnati tana biyan mutum amma sai ya je wa'annan private hospital, wato asibiti masu zaman kansu yana aiki. To da farko abin da zan yi kira da gwamnati, ta dakula wa'annan asibitoci na waɗannan na masu hannu da shuni sannan ta gyara daman already akwai asibitocin gwamnati wanda suna gyara irin su Federal Medical Center din nan na gwamnatin tarayya yawanci suna da kayayyakin aiki ƙwararru na zamani amma sau tari sai kaga an je asibitin kuɗi to in dai za a yi haka to in aka ce wai za a hana amfani da wannan asibitocin a hana likitoci to amma in dai asibitocin suna nan kuma abin ba zai yiwu ba saboda mutane za su je wannan asibiti tunda ba gate din asibitin za a je a ce kar mutun ya shiga ba to ina ga da farko gwamnati ta dakula wayannan asibitocin sannan ta zo ta ci gaba da yin gyara a nata saboda already na kan ma akwai wanda suke gyara gaskiya wasu kuma ba sa gyare musamman muna kai kukan mu ga irin asibitoci na jahohi wannan su ne gaskiya ana cikin haula'i yawa daga Sa'idu da ku azare a tashi lafiya
to malalla mun gode da jin naka ra'ayin bari mu gara za Kaduna wakili da kira da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
kuna magana da Alhaji Rabi Garo ne radio recorder a cikin kasuwar kawo Kaduna Nigeria
kamar Rabi Garo mu je zuwa
gaskiya a koda yaushe dai gyara kayanka bai zama soke marwa ba kuma da wannan ne muke da ita kanta gwamnatin tarayya shawara maganar a ce asibitoci gabaki ɗaya idan ya zama na cewa wai an hana su dan a hana sun ma ba shi bane zai kawo mana mafita a koda yaushe dai yana da kyau mu kasance masu kishin namu idan muka sa kishi ƙasa muka sa kishin namu a kanmu kuma akwai wani babban ƙalubale da mu 'yan Najeriya muke fuskanta maganar a ce wai yau duk wanda bai da lafiya sai wasu an ɗauki wasu an kai ƙasashen waje wannan ina tunanin shi kanshi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ɓangaren kiwon lafiya ma na ƙasa a cikin ƙasar nan yana da kyau su kansu shugabanni da wannan ne muke ba su shawara yana da kyau su zo cikin gida gabaki ɗaya Najeriya duk wanda bai da lafiya a tsaya iya Najeriya a mai magani wannan shi ne zai kawo
bari mu aje abin din daga nan wurin saboda lokaci na daga mana hannu sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji sabon abokan aiki mu da wani sabon maudu'in da ake tattauna a kai kai yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4:51 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kasashen Mali da Ghana sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na 16 na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 yanzu haka ake fafatawa a ƙasar India Mali dai ta doke New Zealand da ci 3-1 a wasan ƙarshe na matakin rukuni-rukuni a yau Alhamis inda ta ƙarƙare a zaman ta biyu a rukunin su na biyu ƙasa da Paraguay wacce ta doke ƙasar Turkiya ta kuma zo saman rukunin da maki 9 ita ko kasar Ghana ta yi wajarar da mai masaukin bakin gasar wato India bayan da ta doke ta da ci 4 da nema a birnin New Delhi ya zuwa yanzu dai kasashe 22 ne suka sami tabbacin gurbi a babbar gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya daga cikin kasashe 32 da za su fafata gasar ta shekara ta 2018 a kasar Russia sun kuwa hada da masu rike da kambin gasar wato kasar Jamus da kuma zakarun gasar har sau hudu wato kasar Brazil da kuma mai masaukin baki wato kasar Russia sauran kasashen da suka yanki tikitin gasar sun hada da Argentina da Belgium da Colombia da Costa Rica da Ingila da Faransa da Iceland da Iran da Japan da Mexico da Panama da Poland da Portugal da Saudi Arabia da Korea ta Kudu da Spain da Uruguay da Masar da kuma Nigeria mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal Arsene Wenger ya yi riga malam masallaci inda ya taya tsohon dan wasansa George Weah murnar lashe zaben shugaban kasar Liberia tumma ba a bayyana sakamakon zaben ba wasu rahotannin ƙarya ne suka zagaye kafafen sadarwa na internet waɗanda ke cewa Weah ya lashe zaben shugabancin kasar to amma fa ba a kokai ga bayyana sakamakon zaben ba a hukumance Wenger ya horar da tsohon dan kwallon George Weah a shekaru 1990 Weah na cikin 'yan takara 20 da ke neman kujerar shugabancin kasar ta Liberia a zaben da aka gudanar a makon nan ya sha kasa sau biyu a takarar da ya yi a can baya to amma a yanzu yana daga cikin 'yan takara na sahun gaba da ake hasashen za su iya maye gurbin shugaba Ellen Johnson to sai dai masu lura da al'amura na hasashen cewa zaben zai iya kaiwa zagaye na biyu domin ko wajibi ne dan takara ya sami fiye da kashi 50% na ƙuri'u kafin ya yi nasara Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na cikin alhini sakamakon mummunan harbin da ya afku a Las Vegas yayin da ake kada-kada a fili a ranar 1 ga watan Oktoba wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 58 da raunata ɗaruruwa. An samu maharbin a mace sakamakon ciwukan da ya jiwa kansa a ɗakin hotel ɗin da ya aiwatar da wannan hari. Ya zuwa yanzu masu bincike ba su gano abin da ya sanya wannan mutum ya gudanar da kisan kiyashi mafi girma a tarihin Amurka a baya-bayan nan ba. Amma hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI ta ce babu wata alama da ta alakanta wannan aika-aika da aikin ta'addanci ya zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya je zuwa Las Vegas inda ya gana da waɗanda al'amarin ya shafa, ya kuma yi magana da waɗanda suka fara kai ɗaukin farko da jami'an tsaro da kuma fararen hula waɗanda suka kai ɗauki ga 'yan ƙasarsu a yayin harin. Akwai mutane da yawa a cikin waɗanda aka ambata da fari, mutane irin su Jonathan Smith, wanda ya ceci kusan mutane 30 kafin ya fadi sakamakon harsashi biyu da ya same shi. Wani ɗan sanda mai suna Tom McGrath da baya cikin aiki ya ja shi domin cetonsa. Ko kuma direban tasi John Zecura Jimenez, wanda ya riƙa shiga cikin inda tashin hankalin yake yana kwashe mutane daga gurin. A jawabin da ya yi wa jami'an tsaro, shugaba Trump ya yi addu'ar Allah ya albarkaci maza da mata da ke kare mu, ya kuma kawo sauƙi ga iyalan waɗanda suka jikkata. Da waɗanda suka jikkata zuwa waɗanda suka rasa rayukansu, ya ƙara da cewa a cikin duk tsanani muna da kyakkyawan zato akan maza da mata da suke sadaukar da rayuwarsu kan kare al'umma.
We cannot be defined by the evil that threatens us or the violence that incites such terror.
Shugaba Trump ya ce ba za a bayyana mu da mummunan abin da ke mana barazana ba, ko kuma tashin hankalin da ke saka tsoro ba. Za a bayyana mu ne da soyayyarmu, kulawarmu da kuma ƙoƙarinmu. A cikin wannan mawuyacin hali ko kuma a cikin wannan lokaci, abin da ya fi haske shine kyawun hali da ke kwarara daga zukatan al'ummarmu. Allah ya albarkace mu da jarumai.
As one eyewitness recounted this week, while everyone else was crouching, police officers were standing up as targets, just trying to direct people.
Wanda ya gani da irin sa yake bada labari a wannan makon, yayin da kowa yake labewa, jami'an 'yan sanda tsayawa suka rika yi a matsayin ma'auni duk don kokarin nuna wa mutane inda ya kamata su bi. Iyaye da mazaje suka rika amfani da jikinsu don yin garkuwa da kare masoyansu. Amurkawa sun rika kutsawa cikin ruwan harsashi don ceton waɗanda ba su sani ba. Shugaba Trump ya ce, a watanni masu zuwa za mu ci gaba da juyayi ko kuma tunawa tsoron abin da ya faru. Amma za mu yi wannan juyayi tare, za mu daure ɓacin ran tare, kuma za mu fi ƙarfin wannan al'amari tare a matsayinmu na Amurkawa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tuma dalla, yanzu kuma sai taƙaitaccen labaran duniya.
Amurka ta ce za ta zanye daga ƙungiyar UNESCO, tana kuma zargin ƙungiyar da nuna wa Isra'ila wariya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗa a wata sanarwa cewa an ɗauki yanke wannan shawarar da muhimmanci kuma manuniya ce kan irin yadda Amurka take bayyana damuwa dangane da wato rauni da ke akwai a UNESCO da kuma buƙatar yin muhimman garan bawul da daina nuna wa Isra'ila wariya. Janyewa ta Amurka za ta fara aiki ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2018. 'Yan sa'o'i bayan sanarwar, Isra'ila ma ta sanar da cewa za ta fice daga ƙungiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta sanar yau Alhamis cewa ta ƙwato ba Amurka Caitlin Coleman da mai gidanta ɗan asalin ƙasar Canada Joshua Boyle da 'ya'yansu uku daga wani yankin ƙabilu da ke kan iyaka da Afghanistan. Iyalan sun ɓace ne a Afghanistan cikin shekara ta 2012. Ƙungiyar Taliban kuma ta ɗauki alhakin garkuwa da su.
Da taƙaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lethers Gresham da ta haɗa da kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yau Mr. Shedrack Franklin, ni Ibrahim Jirmai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.